Darasi na tara. Me zai sa iyalinka ta yi farin ciki? Tambaya ta ɗaya. Me yasa yin aure bisa doka yake da muhimmanci don iyali ta yi farin ciki? Albishiri game da aure daga wurin Jehova ne. Allah mai farin ciki ne, kuma yana son iyalai su yi farin ciki. Shi ne ya kafa aure. Auren da aka yi bisa doka yana sa iyaye da kuma yara farin ciki kuma su ƙaunaci juna. Menene ra'ayin Allah game da aure? Allah yana son a ɗaura aure tsakanin mace da namiji, kuma auren ya kasance na dindindin. Ya kamata waɗanda suke son su yi biyayya ga Allah su yi rajistar aurensu bisa dokar ƙasarsu. Jehova yana son mata da miji su kasance da aminci ga juna. Ya tsani kashe aure. Jehova ya yarda Kiristoci su kashe aure kuma su sake yin wani idan ɗaya daga cikinsu ya yi zina.
Matta Sura 19, ayoyi ta 3-6, sance. Sai waɗansu Farisawa suka zo wurinsa, suna gwada shi, suka ce, ko halal ne ga mutum shi saki matarsa saboda kowane irin sanadi? Ya amsa ya ce, ba ku karanta ba, shi wanda ya yi su tun farko, namiji da ta mata ya yi su, har ya ce, saboda wannan namiji za ya bar ubansa da uwa tasa, shamanne wa mata tasa, su biyu kuwa za su zama nama ɗaya. Ya zama fa daga nan gaba su ba biyu ba ne, amma nama ɗaya ne. Abanda Allah ya gama fa, kada mutum shi raba. Aya ta 9 ta ce, ni ma na ce muku, dukan wanda ya saki mata tasa, in ba domin fasikanci ba, ya kuwa auri wata, zina yake yi, shi kuma wanda ya auri sakakkiyar, zina yake yi.
Tambaya ta 2. Yaya ya kamata mata da miji su bi da juna? Jehova ya halicci maza da mata domin su taimaka wa juna a aure. A matsayin shugaban iyali, mai gida ne ya kamata ya kasance kan gaba wajen biyan bukatun iyalinsa, kuma ya koya musu game da Allah. Ya kamata ya nuna kauna da sadaukarwa ga matarsa. Ya kamata mata da miji su nuna ƙauna da daraja ga juna. Tunda dukan maza da mata ajizai ne, gafarta wa juna yana da muhimmanci sosai domin yana kawo farin ciki a aure.
Afesawa Sura 4, ayoyi ta 31 da 32, sun ce, bari dukan ɗacin zuciya da hasala da fushi da hargowa da zage-zage su kawu daga gare ku tare da dukan ƙeta. Ku kasance da nasiha zuwa ga junanku, masu tafshin zuciya, kuna yi ma junanku gafara, kamar yadda Allah kuma cikin Kristi ya gafarta muku. Afesawa Sura 5, ayoyi ta 22-25, sun ce, mataye, ku yi zaman biyayya da mazanaku, kamar ga Ubangiji, gama miji kan mata yake, kamar yadda Kristi kuma kan ikkilisiya ne, shi da kansa fa mai ceton jiki ne. Amma kamar yadda ikkilisiya take zaman biyayya ga Kristi, haka nan mataye su yi ga mazansu cikin dukan abu. Ku mazaje, ku ƙaunaci matanku, kamar yadda Kristi kuma ya ƙaunaci ikkilisiya, ya ba da kansa domin ta. Aya ta 33 ta ce, dadda haka, sai ku kuma kowane ɗayanku shi yi ƙaunar mata tasa kamar kansa, matan kuma ta ga ƙwarjinin mijinta. Bitrus ta 1, Sura 3, aya ta 7, ta ce, haka nan kuma ku mazaje, ku zauna da matayenku bisa ga sani, kuna ba da girma ga mace, kamar ga wadda ta fi rashin ƙarfi, da kuma masu tarayyan gado na alherin rai, domin kada addu'o'inku sahanu.
Tambaya ta 3, ya kamata ka rabu da matarka ne idan baka jin daɗin aurenku? Idan kai da matarka kuna samun matsaloli, ku yi ƙoƙarin bi da juna cikin ƙauna. Kalmar Allah bata ce rabuwa ce za ta magance matsalolin da ake samu a aure ba.
Korintiyawa ta 1, Sura 7, ayoyi ta 10-13, sun ce, amma ga waɗanda sun rigaya sun yi aure, ina umarni, ba kuwa ni ba ne, Ubangiji ne, kada matan ta rabu da mijinta, idan kuwa ta rigaya ta bashi, ta zo na haka nan ba miji, ko kuwa ta sulhunta da mijinta, mijin kuma kada ya rabu da mata tasa. Amma ga saura, ni ne nike magana, ba Ubangiji ba ne. Idan kowane ɗan uwa yana da mata tasa maraban gaskiya, ta kuwa yadda ta zauna tare da shi, kada ya rabu da ita. Mace kuwa wadda take da miji maraban gaskiya, ya kuwa yarda ya zauna tare da ita, kada ta rabu da mijinta.
Tambaya ta hudu. Yara, menene nufin Allah a gare ku? Jehova yana son ku kasance masu farin ciki, yana ba ku shawara mafi kyau akan yadda za ku ji daɗin kuruciyarku. Yana son ku amfana daga hikima da ƙwarewar iyayenku. Jehova yana son ka more albarka da ke tattare da yi masa da kuma ɗansa biyayya.
Mai wa'azi Sura 11, ayoyi ta 9 zuwa Sura 12, aya ta 1, sun ce, ka yi murna ya kai saurayi a cikin ƙuriciyarka, zuciyarka kuwa ta yi fari a kwanakin ƙuriciyarka. Ka bi muradin zuciyarka da sha'awar idanka, amma ka sani, a kan dukan waɗannan abu Allah za shi kawo ka cikin shari'a. Domin wannan, ka kawar da baƙin ciki daga zuciyarka, cuta kuma daga jikinka, gama da ƙuruciya da zaman mutum duk banza ne. Ka tana da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin ƙuruciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo. Shekaru suna gusowa kuma, inda za ka ce, ba ni jin daɗinsu. Matta Sura 19, ayoyi ta 13 zuwa 15, sun ce, sa'an nan aka kawo masa yara ƙanƙanana domin shi ɗibaya masa hannuwansa, shi yi addu'a. Amma almajiran suka kwaɓe su. Amma Yesu ya ce, ku bari yara ƙanƙanana, kada ku hana su zuwa gare ni. Gama na irin waɗannan mulkin sama yake. Ya ɗibaya masa hannuwansa, kana ya tashi daga can. Matta Sura 21, ayoyi 15 da 16, sun ce, amma sa'an da manyan malamai da marubuta suka ga ayyuka na al'ajabi waɗanda yake yi, da yara kuma da suke tada murya cikin haikali suna cewa, Hosana ga ɗan Dauda, suka ji haushi, suka ce masa, kana jin abin da waɗannan suke faɗi? Yesu kuwa ya ce musu, I, ba ku taɓa karantawa ba, daga cikin bakin jarire da masu shan mama, ka cika yabo?
Tambaya ta 5, iyaye, menene yaranku suke bukata don su kasance masu farin ciki a rayuwa? Ya kamata ku yi aiki tukuru don ku yi tanadin abinci da wurin kwana da kuma sutura ga yaranku. Amma, don yaranku su kasance masu farin ciki, kuna bukatar ku koya musu su ƙaunaci Allah don su yi koyi da shi. Misalin da kuka kafa wajen nuna ƙauna ga Allah zai iya yin tasiri sosai a zuciyar yaranku. Idan umurnin da kuka bada ya fito ne daga kalmar Allah, hakan zai iya daidaita tunanin ƴaƴanku sosai.
Kubawar Shari'a Sura 6, ayoyi ta 4 zuwa 7, sun ce, ka jefa, ya Isra'ila, Ubangiji Allahnmu Ubangiji ɗaya ne, kuma za ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan ƙarfinka. Waɗannan zattuttuka fa da nike umarce ka yau, za su zauna cikin zuciyarka, kuma za ka koya wa ‘ya’yanka su da anniya, za ka riƙa faɗinsu sa’an da kana zaune cikin gidanka, da sa’an da kake tafiya a kan hanya, da sa’an da kana kwanciya, da sa’an da ka tashi. Misalai Sura 22, aya ta 6, ta ce, ka goyi yaro cikin hanya da za shi bi, ko lokacin da ya tsufa, ba za shi rabu da ita ba.
Yara za su amfana idan iyaye suna ƙarfafa da kuma yaba musu. Suna kuma buƙatar gyara da horo. Irin tarbiyyar nan tana kare su daga halin da zai iya jawo musu baƙin ciki. Duk da haka, kada horo ya kasance mai tsanani ko kuma da azaba.
Kolosiyawa Sura 3, aya ta 21 ta ce, ku ubanni, kada ku kuntatawa ‘ya’yanku domin kada sakarai.
Shaidun Jehova suna wallafa littattafai da dama da aka rubuta musamman don taimakawa iyaye da kuma yara. An ɗauko batutuwan da ke cikin waɗannan littattafan daga littafi mai tsarki.
Zabura Sura 19, aya ta 7, ta ce, shari’a ta Ubangiji cikakkiya ce, tana mayar da rai. Shaidar Ubangiji tabbatacciya ce, tana sa marasa ne ya zama mai hikima. Aya ta 11, ta ce, kuma ta wurinsu, akan hori bawanka, kuma cikin kiyaye su da lada mai girma.